Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 10 ga watan Janairu shekarar 2020 akan mitoci da suka hada da 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal Duniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da safiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
To ji Alhamis majalisar wakilan Amurka ta amince da wani kuriri wanda ke bukatar shugaban kasa Donald Trump ya nemi izinin majalisa kafin ya sake daukar wani matakin soja akan Iran. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya fito yana nuna alamun cewa mai yiwuwa ne Iran ce ta harbo jirgin kasar Ukraine bisa kuskure. Dubban masu zanga-zanga ne suka hau kan tituna kasar Faransa ji Alhamis a cigaba da boran da ake yi kan wani sabon tsarin banshu.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar an kai wani harin ta'addanci akan sojojin jamhuriyar Niger a yankin Tilibiri da ke kusa da iyakar kasar da kasar Mali.
Sakamakon hucin gadi ya nuna cewa sojojin Niger 25 ne suka rasa rayukansu, 6 kuma suka ji rauni a sakamakon wannan harin.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane 12 a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Kumbel. Tokoshin jama'an tsaro sun kai dauki a wurin?
Eh to na gwamnati ba, musamman inda sojoji ne ba mu sa zuciya ga sojoji. Mun fi ba da zuciya akan yan sanda, don mu ba mu da tabbaci akan sojoji yanzu, ba mu yarda da su ba.
Hawwa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda a yau zai yi magana ne akan cutar osa ko kuma gyambon ciki da Hausa. Amma duk sai ban kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhamis majalisar wakilan Amurka ta amince da wani kuduri wanda ke bukatar shugaban kasa Donald Trump ya nemi izinin majalisa kafin ya sake daukar wani matakin soja akan Iran. Sakamakon kuri'a da aka kada jiyan, yan majalisu 224 sun amince, wasu kuma 194 ba su amince ba, inda wasu 'yan jam'iyyar Republican suka bi Democrat masu rinjaye domin samar da dokar. Wannan kuduri dai martani ne ga auna tare da kashe babban jami'in sojin Iran Qasem Soleimani. Da yawa daga cikin 'yan Democrat da wasu 'yan Republican sun ce ba su gamsu da bayanan da gwamnati ta ba su ba kan dalilin da ya sa suka kashe Soleimani da kuma takamaiman lokacin da suka yi. Mai magana da yawun Father White House Hogan Gidley ya kira kudirin da cewa babu gaskiya cikinsa kuma abin haushi ne. Wasu na kusa da Trump a majalisar wakilai sun ce wannan doka ba ta da ma'ana, kuma hakan ba zai takaita ikon da kundin tsarin mulki ya bayo shugaban kasar ba. A ɗaya bangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya fito yana nuna alamun cewa mai yiwuwa Iran ce ta harbo jirgin kasar Ukraine bisa kuskure. Za ta yi wani ne ya yi kuskure a ɗaya bangaren, a cewar Trump ya ci gaba da cewa wasu mutane na cewa jirgin ya samu matsalar inji ne, amma ana shi ganin wannan ba ma bin tambaya ba ne. Hukumomin Iran sun yi kirarin cewa injin jirgin kira Boeing 737-800 ya samu matsala, dukkan fasinjojin da ke cikin jirgin da ke kan hanyarsu zuwa birnin Kiev sun rasa rayukansu, ciki har da 'yan kasar Canada 63. Amma wasu majiyoyin gwamnati sun faɗa muryar Amurka cewa jami'an Amurka sun duba bayanai da hotunan tauraron ɗan Adam, abinda ya ba su tabbacin cewa wani mukami mai linzami kiran Rasha ne ya harbo jirgin bisa kuskure jim kaɗan bayan da ya tashi daga Tehran. Wani jami'in Amurka ya tabbatarwa da muryar Amurka cewa yana da tabbacin Iran ce ta harbo jirgin. Babban kwamandan dakarun Amurka Africa AFRICOM ya bayar da umarnin kaddamar da bincike kan harin da kungiyar Al-Shabab ta kai wannan makon, wanda ya kashe Amurkawa 3 ta hanyar aikawa da manyan jami'ansa 2 zuwa gabar teku ta Mandebe da ke kasar Kenya. A cewar kwamandan rundunar AFRICOM General Stephen Townsend, ina bukatar samun gaskiyar abin da ya faru, kuma ina son ji daga bakin dakarun domin tabbatar da cewa suna da duk abin da suke bukata domin gudanar da aikinsu. Wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka uku ciki har da wani soja ne aka kashi a ranar Lahadi. Lokacin da mayakan kungiyar Al-Shabab da basu wuce 20 ba suka kai musu hari a sansanin Mandabe, wanda dakarun yaƙi da ta'addanci na Kenya da Amurka ke amfani da shi. Dakarun sojin Kenya da Amurka sun maida martanin harin ta hanyar amfani da ƙananan makamai har na tsawon sa'a guda, a cewar jami'an rundunar AFRICOM. A wata sanarwa, ma'aikatar tsaron Kenya ta ce an kashe maharan 5. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban masu zanga-zanga ne suka hau tituna a ƙasar Faransa jiya Alhamis a ci gaba da boran da ake yi kan wani sabon tsarin fansho, inda har zuwa yanzu gwamnati da ƙungiyar ƙwadago suka kasa cimma matsaya. Masu zanga-zanga sun cika dandalin Palace de la République da ke birnin Paris. Gabannin gangamin da za a yi suna ɗaga kwalaye tare da sauraren kiɗe-kiɗe. An kiyasta wannan zanga-zangar ita ce mafi girma tun lokacin da aka fara yajin aiki sama da wata guda. Mun zo nan ne saboda ƙasa baki ɗaya ba ta goyon bayan sabon tsarin fanshin. Wannan shine yajin aiki mafi tsawo tun 1968. Gwamnati da yana shirin sake tsarin karɓar fansho ta hanyar ƙara shekarun ritaya ya kai shekaru 64. A jawabinsa na sabo shekara, shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya yi kira da a samar da matsaya cikin gaggawa da za ta kawo ƙarshen ja-injar da ke tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago, amma har yanzu shiru kake ji. Daga ƙarshe, gwamnatin ƙasar Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya ta yi maraba da kiran da Rasha da Turkiya suka yi na samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yaƙin basasar da ake yi a ƙasar. Gwamnatin Libya da Firaminista Faiz Sarraj ke jagoranta ta fitar da wata sanarwa ranar Laraba da ke bayyana goyon bayanta ga duk wani kira da zai kai ga samar da sulhun siyasa da kuma kawo ƙarshen yaƙin. Kiraye-kirayen a dakatar da yaƙin na zuwa ne daga shugabannin ƙasashen Turai. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da takwaransa na Rasha Vladimir Putin sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa bayan da suka gana a birnin Istanbul. Suna kiran a da tsagaita wuta a faɗin da ake yi tsakanin dakarun gwamnatin Sarraj da dakarun da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar ranar 12 ga watan Janairu. Yanzu haka dai shugabanni biyu ne ke gudanar da Libya, ɗaya na iko da gabashi, ɗaya kuma na iko da yammacin ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wani harin ta'addanci da aka kaiwa wani barikin sojojin Niger da ke kauyen Sinigoda kan iyakar kasar da Mali a cikin yankin Tilibiri ya yi sanadiyar hallaka sojojin kasar da kuma 'yan ta'adda da dama. Ga wakilinmu Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
An dai kai wannan harin ne a jiya Alhamis a wajajen karfe 1 na rana a barikin sojojin Niger da ke kauyen Sinigodor a gabda iyaka da kasar Mali na tsawon kilomita 15. Maharan dai sun yi amfani da motoci da baburra da dama wajen kai wannan harin. Tunda dai gwamnatin Niger ta tabbatar da kai wannan harin a wata sanarwa da kakakin ma'aikatan ministan tsaron kasar Kanar Suleiman Gazibo ya karanta. Sanarwa ta ce martanin da sojojin Niger tare da gudunmuwar sojojin sama na Niger da kuma na abokanan hulɗa suka mayar ya ba da damar fatattakar makiya, wasu kuma suka ramta a nakare. Wannan harin dai ya yi sanadiyar rasa rayuka da dama a ɓangarorin biyu, kamar yadda sanarwar ta gwamnatin Nijar ta ci gaba da cewa. Sakamakon hucin gadi ya nuna cewa sojojin Nijar 25 ne suka rasa rayukansu, 6 kuma suka ji rauni a sakamakon wannan harin. A ɓangaren makiya kuma 63 ne aka halaka tare da kokoni babura da dama. Sanarwar ta gwamnatin Nijar ta ci gaba da cewa ana ci gaba da farautar sauran 'yan ta'addan. Daga ƙarshe, gwamnatin Nijar a sanarwar da ta fitar ta isar da gaisuwar taziyarta ga iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a wannan harin tare da fatan murmushewar waɗanda suka ji rauni.
Présence et condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
Yusuf Abdullahi, murya Amurka, daga Niamey, Jamhuriyar Niger.
Kumadalla a gaida Yusuf Abdullahi. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne sun kai hari a kan ƙauyen Kumbal a jihar Filato, kana sai nasarar kashe mutane 12 tare da jikata wasu da dama. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 12 a ƙauyen Kulben da ke gundumar Kwambon a ƙaramar hukumar Mangu a nan jihar Filato. Mai magana da yawun hukumar 'yan sandan jihar Filato DSP Matthias Tiopiev ya ce wasu mahara ne suka farma ƙauyen.
An ongoing suspected to be Hesmen attacked residents of Kulben village.
Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce waɗansu ɗauke da bindigogi da ake zaton makiyaya ne suka kai hari a ƙauyen Kulben, inda wani mai suna Clenching Yusuf da wasu mutane 11 suka rasa ransu yayin da mutum guda ke jinya a asibiti. Jami'in 'yan sandan ya ce suna kan bincike don gano waɗanda suka aikata kisan. A cewar Irmiya Datim, lamarin ya auku ne da misalin ƙarfe 8:30 zuwa 9 na dare.
A wannan harin da aka kawo an kashe mutum 14.
Yanzu wani yanayi ake ciki
a Kulben yanzu haka? Mutane suna kan gudu, suna ɗiba kayayyakinsu, suna barin garin. Muna ce su saya wai ba za su iya saya ba domin ba wani cikakken saro domin su. Mutane kam suna cikin tashi hankali kuma suna kan gudu.
Amma akwai jami'an tsaro yanzu haka wurin?
Na gwamnati ba, musamman in dai sojoji ne, ba mu sa zuciya ga sojoji. Mun fi ba da zuciya akan 'yan sanda don mu ba mu da tabbaci akan sojoji yanzu, ba mu yarda da su ba.
Me kake ganin kaman al'umman wannan yanki suke bukata?
Abin da ake bukata yanzu shine cikakken 'yan sanda. Na biyu, gwamnati ta sani cewa tana mulki akan mutane. Sai abu ya faru tukuna su ce wai an tura jami'an tsaro. Muna so in kana shugabanci ka zauna inda aka ijiye ka domin ka ji kukan mutane, ka ba su taimako kamar yadda ake bukata.
A bangare guda kuwa, tsohon sakataren kungiyar Miyetti Allah a jihar Filato Abdullahi Ardo ya shaida min abin da ya sani game da lamarin.
Abin da na sani Zainab shine an kira ni cewa shanu sai barna a amfan dankali. An zo an tracing din su da safe inda suka kwana, kuma an samu masu shanu, an bi an kama yaran da suka yi barnan gonan dankali. Mutane suka kasa su gaskiya a daga shanu na wanda suke fita su ni fa ina gaya maka labarin da aka kira mu aka gaya mani ke a gari yawan dabbobin suna ta fita, to sai aka tare su a wannan wurin aikar masu duka, sai aka wayi gari da wannan attack an kawo akan daddare a wannan kauye. Akwai ma dan uwana da yake zama a wurin, tsohon nan ya tsufa ya ji cewa ga abin da ya faru, ya dero amfanin gari ya je ya zo nan kunganin inda yaron shi yake. Yana zuwa ya kusa da wurin sai ya hangi kawai ya ga gidan yaron shi yana cin wuta, ya ga ana ta gudu. To wai zai juya a sai a wurin yaron shi ya riga an kama shi, shi ma an bubbuga kan kaje shi a gidan. Ni tsohon ya juya wai zai tafi aka tare shi, ni ma aka kaje shi. A tun nake maki ga wanda suka yi zahiri na, to na kama su su ne suka yi, amma kinan yanda ka taso har ka zo ta kai nan min shine na maki bayani. Gaskiya muna bakin ciki da wannan, kuma muna roƙon kowa ya yi hakuri a kai zuciya neta a tura zamensa mu a dukkan wuraren da mutanen suke.
Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai Makut Masham a wata sanarwa da ya aike wa 'yan jarida, ya bayyana harin a matsayin komo baya kan zaman lafiyar da ke dawowa a jihar. Sanarwar ta jaddada cewa a shirye gwamnati take ta ɗauki tsauraran matakan ladabtarwa kan duk wanda ta samu da laifin kai hari ko ingiza wani ya kai hari akan wasu al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Okay, then.
Madalla a gaida Zainab Babaji a shirin mu na hantsi kuma za ku ji cewa
musamman da yake ci mana tuwa wani ya shine maganan albashi na 30 mafi danganci da shugaban kasa da Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akai mun lura da bakin ciki wasu jihohi a Najeriya har yanzu kawo yanzu ba su fara aiwatar da biyan albashi mafi danganta na 30 wa ma'aikatan Najeriya wanda wannan a hukumance kaga rashin biyayya ne ga kullun tsarin mulki da dokan kasa domin ya riga ya zama doka tun da shugaban kasa ya riga ya rattaba hannu.
To madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken labarin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ulcer ko kuma gyambon ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. Cutar ulcer ko gyambon ciki cuta ce da ke haddasa raɗaɗi wanda yake zuwa yana daukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a cikin dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko kuma gyambon ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar.
Gyambon ciki wanda a likitance ake kiran shi peptic ulcer wani ciwo ne wanda yake kawo ciwo a ciki da tsakiyar kirji a mafi yawancin lokaci kuma ciwo ne wanda yakan ya zama mai raɗaɗin gaske kuma yakan ya zuwa ya dawo.
To likita me ke kawo cutar?
Akwai abubuwa da dama da suke da alaka ko suke kawo gyambon ciki. A dacan akan tunanin cewa rashin cin abinci da abinci mai yaji da kuma halin idan mutum ya shiga cikin wani matsatsi abinda a turanci ake cewa stress da shan magunguna sukan kawo wannan alsa kuma haka ne. To amma bayan 1982 sai aka gano kuma wata kwayar cuta wadda ake kira Helicobacter pylori wata nau'in kwayar cuta ce daga dangin bacteria wanda kusan kashi 3 daga cikin 4 na al'ummar duniya suna dauke da ita a cikin tumbin su ko yan hanjin su kuma mafi yawancin mutane da suke samun alsa ana alakanta ta da wannan cuta.
Likita ita wannan bacteria ko kuma nau'i na kwayar cuta a me ake samun ta duk da dai kai bayanin cewa kowa yana da shi a cikin tumbin ciki amma banda wadda take cikin cikin akwai wadda ake samu ta waje
ba kowa ba kashi 3 daga cikin 100 na al'ummar duniya kuma wadanda suke da matsala da tsaftataccen ruwan sha ko kuma ta kayan marmari kayan lambu ko na abinci wato abu ne da ake iya shan shi ko a ruwa ko a abinci ko kuma ai amfani da koda su cokali wanda a wanke ba da sauransu za a iya daukar wannan kwayar cuta za ta kuma shiga. Mafi yawancin masu ita din ba lallai su samu ciwon ulcer ba kuma tana iya zama shekaru da dama a jikin mutum kafin a samu matsala amma kuma da yawa sukan samu ulcer saboda dalilan ta. Sai kuma wadancan abubuwa da na zayyana na baya rashin cin abinci saboda idan ba a ci abinci ba a cikin tumbin nan akwai acid wanda zai iya kawo matsala abinci mai yaji wanda shi akan kanshi zalla ba lallai ya kawo ulcer ba amma idan ya kasance ce akwai wadancan hadarurruka na waccan kwayar cuta da kuma yawan acid ga rashin cin abinci zai iya kawo ulcer. Masu shan giya ko kuma sigari su ma suna daga cikin masu hatsarin kamuwa da wannan ciwo na ulcer saboda cikin tumbin nan ko bangaren yan hanjin nan ana iya samun wani dan rauni ne wanda zai taba wannan wuri sai ya zama gyambo a kira shi ulcer din.
Menene alamomin cutar gyambon ciki ko ulcer?
To mafi yawanci alamar shine ciwo tun yaji ciwon ko tsakiya tsakiyar cikin shi ko dan sama ƙasa da kirji ko kuma tsakiyar kirjin daga ƙasa sai kasance zafi ne kamar ka sha zafin ruwa ko kuma ka ji dum haka wani lokacin ka ci abinci ka ji kamar yaki ya wuce cikin ya kumbura rinka yin gyatsa haka shine mafi yawancin alamun wannan alsa idan ta ci sosai ta kawo matsala to wannan yana iya canzawa saboda idan ta ci tana iya sa mutum ya zubar da jini a cikin yan hanjin nan sai ya zama bayan gidan shi yayi baki wani lokacin ya zama kamar kwalta saboda jinin da yake zuba a cikin bayan cikin idan ta matsa sosai wasu a lokacin da ta tashi din ta kan iya kawo amai kaga mutum na bugirgima saboda ciwo din saboda ka tana iya zuwa ta hanyoyi da dama
shin cutar ulcer nan kala-kala ce ko kuma kala ɗaya ce saboda wani lokacin zaka ji mutane sukan yi bayani yadda suke samun ciwon a wurare daban-daban kamar kai ma yadda ka faɗa wani lokaci a tsakiyar kirji wani lokaci ta ciki da makamancin haka
to ulcer nan zata iya kasancewa a jikin makogoro ko kuma a cikin tumbin wanda ake kira gastric ulcer ko kuma ƙasa farko-farkon yan hanji wanda ake kira duodenal ulcer amma yanayin ciwon zai iya zama kusan iri ɗaya ne sai idan a wurin bincike ne shine za a gane cewa ga daidai inda ulcer din nan take shine har a gane a ce ga wata iri ce amma yanayin yadda za ta zo din ba lallai mutum ya gane bambancin ba amma idan an tashi yin bincike a nan ne ake iya bambanta ta
su wane ne a cikin al'umma suka fi barazanar kamuwa da wannan cutar
na daidai waɗanda suke shan sigari ko giya wanda suke zama ba sa cin abinci akan lokaci da waɗanda suke cin abincin mai zafi wanda suke shaye-shayen magunguna musamman magungunan da ake amfani da su don kashe ciwon jiki abinda ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs irin su abinda ake cewa ibuprofen yakan iya zuwa da sunaye da dama da duk dangin waɗannan da aspirin da duk dangin su iri ɗaya ne duk wannan za su iya kawo ulcer waɗannan mutane da kuma wanda suka ke dauke da wannan kwayar cuta ta H. pylori waɗannan su ne wanda suke da mafi hatsarin kamuwa daga cutar ulcer
cutar ulcer na daga cikin cututtukan da ake iya gado
a ba a gadonta amma akwai wasu cututtuka wanda misali za a iya alakanta su da gado amma ba gado bane ulcer ba ta daga cikin waɗanda ake gada amma idan ya kasance misali a ce yanayin yadda ake cin abinci a gidan kowa ba zai ci abinci a kan lokaci ba kuma irin abinci ɗaya ake akan iya samu mutane da dama su zo da alamun cutar amma ba lallai yana nufin gado ba wannan ba gado bane yanayin rayuwa ne kawai ya kasance iri ɗaya
idan mutum na fama da cutar ulcer me ke tada ita
to abubuwa da dama suke tada ita yunwa ko abinci mai yaji ko mai zafi ko mai tsami ko lemun gas ko abinci mai maiƙo duk za su iya tada ita magunguna kamar irin su ibuprofen da muka yi magana su aspirin irin su steroid abinda ake cewa prednisolone da duk dange shi duk waɗannan za su iya tada wannan ciwo sannan magunguna da dama akwai takarda da ake sawa za su yi bayani cewa zai iya tayar da ciwon nan idan mutum yana da cutar ulcer to da buƙatar kada ya ci abinci mai tsananin zafi sannan abu mai maiƙo da yawa saboda maiƙon nan zai iya tada ulcer nan abinci mai yaji shi ma zai guje shi abin kamar lemo mai gas duk wanda zaka girgiza ka ga iska ta tashi dole a kauce masa magunguna ko na gida ko na bature shan su barkatai za su iya tada ciwon ulcer nan saboda haka akwai abubuwa da dama da ya kamata a kiyaye
kamar idan mutum ya kamu da cutar kuma ya zo asibiti an tabbatar an yi gwajin da ake yi an tabbatar masa da cewa yana fama da ɗaya daga cikin nau'i na gyamban ciki ko ulcer shin idan ya dauki matakan da ya kamata yakan zo ya warke
idan aka dauki matakan da ya kamata za a warke insha Allah rabbi za a kula da yanayin abinci da yanayin abubuwan da za a guda kuma a sha magani a kan lokaci insha Allah za a rabu da cutar nan akwai cututtuka da dama wanda kuma za a dauka ulcer din ne ba lallai ulcer bane amfanin zuwa asibiti ne musamman duk ciwukan za su iya zama iri daya amma ciwon cikin ne kuma da zafin da sauransu amma sai an je asibiti sai a ce ma ba ulcer bane ana iya cewa gastritis ne wani alamu ne bai kai matsayin ulcer ba amma in an bashi zai iya zama ulcer ana iya cewa acid din ne yake koma a cikin makogoro abinda ake cewa reflux of esophagitis zai iya yiwa a ce bile ne wani wanda kira wannan koren abu da ke fitowa daga madaciya yana iya dawowa ya dawo cikin tumbi kuma shi ma zai iya kawo ciwo abinda ake cewa bile reflux buƙatar idan an je asibiti kenan za a iya bambanta waɗannan matsaloli kuma za a dauki matakin da ya kamata na magani, za kuma a ba mutum shawarwarin da ya kamata yi. Saboda haka ba duk ciwon ne da ya kama da ulcer din ba ya kasance lalle ulcer ne. Akwai wasu cututtuka ma wanda ba su shafi tumbi da ƴan hanji ba, amma za su iya zuwa da ciwon nan da za a iya dauka ulcer ne. Misali a ce akwai wani sashen jiki da ake cewa pancreas, za a iya samun abin da a turanci ake cewa pancreatitis, zai iya kama da ulcer amma ba ulcer bane. Ita kanta madaciya dan aka samu wani ciwo da ake cewa ita wato madaciyar ta kumbura ta ciwo, abinda ake cewa cholecystitis, zai iya yin zafi da ciwon da za a iya ganin kamar alamar ulcer ne amma ba lalle ulcer ba. Saboda haka akwai cututtuka da dama wanda za su iya kama da ulcer amma ba ulcer bane. Amfanin zuwa asibiti kenan saboda a tantance, saboda magungunan su kuma zai zama daban.
Shin wace shawara zaka bawa mutane, musamman ma akwai mutanen da ba su son cin abinci da kuma mutanen da suke yin azumi haka, wace shawara zaka ba su domin gujewa kamuwa da wannan cutar, idan kuma suna da ita, irin matakan da za su dauka?
To idan kana da cutar nan da bukatar ka je a tabbatar da cutar nan ai maganinta yadda zaka yin azumin ka cikin kwanciyar hankali. Zai iya yiwuwa ka dauka kana da ita amma in ka je asibitin ba lalle a ce ita bace. Kuma idan dai zaka yi azumin ka yadda ya kamata, na dauka kai sahur din ka, kai bude bakin ka, kuma ka ci abin da ya kamata ka ci, ka guji abin da ya kamata ka guda, to wannan ba zai hana ka yin azumi ba insha Allah.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
da Talal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan zamu bi shawarwarin da likita ya bamu. Huta lafiya.
Kuma dalla yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumal ya dawo mana da labarai a takaice.
Alhamis, Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani kuduri wanda ke bukatar shugaban kasa Donald Trump ya nemi izinin majalisa kafin ya sake daukar wani matakin soja akan Iran. Sakamakon kuri'a da aka kada jiyan, ƴan majalisu 224 sun amince, wasu kuma 194 ba su amince ba, inda wasu ƴan jam'iyyar Republican suka bi Democrat masu rinjaye domin samar da dokar. A ɗaya bangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya fito yana nuna alamun cewa mai yiwuwa Iran ce ta harbo jirgin ƙasar Ukraine bisa kuskure. Za ta yi wani ne ya yi kuskure a ɗaya bangaren, a cewar Trump ya ci gaba da cewa wasu mutane na cewa jirgin ya samu matsalar injini, amma ana shi ganin wannan ba ma bin tambaya ba ne. Babban kwamandan dakarun Amurka Africa AFRICOM ya bayar da umarnin kaddamar da bincike kan harin da kungiyar Al-Shabab ta kai wannan makon, wanda ya kashe Amurka uku ta hanyar aikawa da manyan jami'ansa biyu zuwa gabar teku ta Mandebe da ke kasar Kenya. A cewar kwamandan rundunar AFRICOM General Stephen Townsend, ina bukatar samun gaskiyar abin da ya faru, kuma ina son ji daga bakin dakarun domin tabbatar da cewa suna da duk abin da suke bukata domin gudanar da aikinsu. Dabban masu zanga-zanga ne suka hau tituna a kasar Faransa jiya Alhamis a ci gaba da boran da ake yi kan wani sabon tsarin fansho, inda har zuwa yanzu gwamnati da kungiyar kwadago suka kasa cimma matsaya. Masu zanga-zanga sun cika dandalin Palace de la République da ke birnin Paris. Gabanin gangamin da za a yi suna daga kwalaye tare da sauraron kide-kide.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan safiyar. Sai anjima da hantsi, za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai, rahotanni da shirye-shirye da kuma sakonni da kuka aika mana. Amma kafin mu sallama da ku, bari mu miƙa ta'ziya ga iyalan gidan Liman Ciroma a birnin Kumasi na rasuwa Alhaji Murtala Imam da kuma Alhaji Baban Yara da duka jinsu suka rasu a makon da ya gabata. Allah ya jikansu da rahama, ya ba iyalai hakurin rashi, musamman Hajiya Abu matan Baban Yara. Yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin, sai wanda ya shirya ya bada umarni Malam CD da kuma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington, nake sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.